والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa da huwa ce wasu rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar yau 26 ga watan 25 ga watan Rajab shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka ce ga madarasar mu a wannan littafi na al-wajiz fi fiqhi sunnah wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin kitabun nikah zamu ci gaba insha Allah bayanin da ake dangane da khul'i mun ji cewa shari'a ta yi tanadin sa yadda janibi guda aka bada dama ga miji idan baya son mata zai iya sakatta haka nan ita ma mata ta janibi guda an bata dama idan ta ji bata son miji ita ma za ta iya neman kulli kuma mun ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi kashedi ga matar da ta nemi saki a wajen mijinta babu dalili mun ji khul'i na farko da aka yi a musulunci shine tsakanin Thabit ibn Qais da matarsa hadithan Abdullah ibn Abbas wanda shine madogara a kayan abin da ya shafi hidimar khul'i shine kan gaba sai wasu hadithan kuma da athar waɗanda su kuma suke biye da shi to bayan gargadi da aka yi a mata sukiyayi neman saki a wajen miji ta kowace irin fuska idan har babu dalili wannan gaba kuma za ta yi magana dangane da su ma maza tahdhiru rijali min ablin nisa kashedan da ake wa maza kada su rika cutar da mata abulu shine tirsasawa cutarwa tare da tirsasawa kada su yi wa mata haka nan a zamantakewar aure mala yace idza karihar wajulun mar'ata idan mutum baya son matarsa waragiba anha yaje ya guje mata lisababin ma saboda wani dalili fa alaihi an yufariqaha bi ma'rufin to abinda ke kansa shine ya rabu da ita a yadda shari'a ta tanadi ya mata saki guda daya kuma tana cikin tsarkinta wanda bai kusace ta ciki ba kama amarallahu ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya umarni wala yajuzu lahu habsuha baya halatta a gare shi bayan bai santa kuma ya ci gaba da tsareta yana rike ta karkashin igiyarsa alhali baya santa kuma yana kuntata mata wal ittiraru biha ya dinga tilasta ta li taftadi nafsaha minhu domin ta fanshi kanta a wajensa shi baya santa tunda baya santa sai ya sake ta to kar ya dauki wannan mataki ne salo ne wanda zai rike ta karkashin igiyarsa baya mu'amalantar ta ko yana kausasa mata yana wahalar da ita halin tsiya kala kala yadda har za ta kai munzalin da za ta nemi taifansa wato ya dinga cutar da ita hatta masa magana ta ce ita idan baya son ta ne ya sake ta a nan me in za ki fanshi kanki to kar ya mata wannan gadar zaran shari'a ta hana. In har baya san ta kawai rabu da ita. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Qala ta'ala Allah madaukaki yace wa idza talaqatumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarihuhunna bi ma'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سورة البقرة آية 231. الله مدوكاكي يتي وإذا طلقتم النساء كما إذن كوكا سكيماتا فبلغنا أجلهن سيسوكا كيزو أجا أجلنسو to fa amsikuhunna bi ma'rufi wato ai abin da fa balagna ajalahunna sun yi kusa da iddarsu ta kare to sai kuka ji kuna son su fa amsikuhunna bi ma'rufi to sai ku rike su ku raja'a kamar yadda shari'a ta tanada bisa kyautatawa da kulawa da su da cika haƙoƙi au ko kuma idan ta yi kusa iddarta ta kare kuma kun ji dai har yanzu ba ku san ta sarihuhunna bi ma'ruf nan ma sai ku sake musu akala shi ma da kyautatawa da shari'a ce ta nabi wala tumsikuhunna dhiraran Allah ta'ala ya ce kada ku ci gaba da rike su dhiraran da cutarwa lita'tadu don ku ketare iyaka wato ku ketare iyaka shine ma'ana ku rike su kuna cutar da su wai dan su zo su fanshi kansu idan har ta yi magana cewa ita fa wannan al'amari ya gagara in har baya san ta ne rabu da ita sai a mata tallan hul'i kaga ai dama ba a san ta to a rabu da ita man kawai amma kuma sai an cutar da ita dan a samu wani abu a wajenta an hana wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu to ya zalunci kansa miji ba shine zai tilasta matarsa akan hul'i ba shine baya san ta yake san arabu kuma ya tsara mata wai sai an yi hul'i wannan ba damar sa bace hul'i yana zuwa ta janibin mace ne ita ce ba ta san mijin shi kuma yana san a bar sa amma ita kuma ta ga zaman ba zai taba yiwuwa ba to anan ne ita za ta bujiro masa da hulki idan ya aminta ya karba shi kenan in bai aminta ba malamai sun rabu wasu sun ce in dalilin tabbatacce ne ba ta janibin sa ne aka samu sakaci ba to za a iya ijibaran shi mijin akan hulki kamar yadda ake iya ijibaran sa akan saki Allah ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah fa abin yi ma izgili ai mahzu'an biha kenan kar ku rike ayoyin Allah kuna izgili da ayoyin Allah kuna wasa da al'amarin shari'a abinda Allah ta'ala ya ambata sai a dinga wasa da shi kulli shari'a ne ta bada dama to kada a maida shi kuma wani abin da za a dinga dribbling din mata ana yawo da hankalin su wai dan a tilasta su a kai wala tattakhidhu ayati llahi huzwa to sai Allah subhanahu wata'ala yace wadhkuru ni'matallahi alaykum ku fa tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku musuluncin da ya baku ya shirye yadda ku alhali wadan su ba musulmi ba wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma da abin da ya saukar muku na alqur'ani ni'ima babba wal hikma da kuma bayanai wanda manzon Allah ya zo da su sallallahu alaihi wa sallam ya'idhukum bi Allah yana muku wa'azi game da Al-Qur'ani yana muku wa'azi game da sunnonin manzon Allah kada ya zamanto abun wasa a wajenku wattaqullaha wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim lallai ku kiyaye dokar Allah ku ji tsoron gamo da Allah in kun yi wasa da dokar sa kuma ku sani Allah fa masani ne game da dukkan komai da haka idan an yi da cutarwa Allah yana sani idan an cika musu haƙoƙinsu Allah yana sani kaga wannan babban kashedi ne gawa ga mazaje da ke auren mata. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace, ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله له فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا يا قوان دسونك إيماني لا يحل لكم با يفحلت أقريكم أن ترثوا النساء كرها كجاجي ما تقو بساسو. Wannan an yi ibtalin wata ada ce jahiliya wanda da ake yin ta, wato shine gadon mata. Ana gadon mata da gabanin zuwa musulunci. Idan mutum babansa ya rasu yana da mata da dukiya, yadda zai gaji dukiyar haka zai gaji mata in banda maman da ta haife shi, to sai aka ce kada a yi haka, an soke. Aya mun ji a baya inda aka haramta auren ma auren matan da iyaye suka aura. To baya halatta a gare ku gaje su ko ba sa so, ko ku gaje dukiyar su, suna nan tare da ku, ba kusatar su kuka yi ba, kun gaje su a wajen iyaye, dukiyar da take karkashin su ita ma ku gaje ta. To sai Qur'ani ya kawo haramci da na hurimat ka ana janibi guda, kuma sai aka kawo fara'id, kowa aka yanka masa rabonsa a cikin gado gwargwado. Wala ta'dhuluhunna, kuma duka da ku tursasa su, tursasawa ta cutarwa, litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, wai dan ku tafi da sashen abin da kuka ba su. Ma'ana da kun ba su sadaki, to yanzu kuna so ku kwace sashen ko nau'in abin da kuka ba su na sadaki, ba lalle sai shi sadakin ba. Ai mun ji bayani a baya ko? Ko da shi Thabit bin Qaisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atruddina alaihi hadiqata, saboda ta ambata cewa ba abin da ta mallaka, duk abin da ya bata na sadaki yana nan a wajenta. To sai aka gina akan wannan. Wala Allah kuma ita ba ta da wani abu in ba wannan din ba. To don haka zai iya yin ƙasa, zai iya yin sama, kamar yadda muka ji bayani. To nan da aka ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd, bayan ana nufi cewa ba zai kai ba, dan malamai nan mushi ma mas'ala ce nan da malamai sun khilafa, wasu sun ce kada ya kai sadaki, wasu sun ce a'a dade da sadaki, wasu sun ce a'a sama da sadaki. Amma maganar ta fi inganci ita ce wadda Imam Malik ibn Anas ma ya tafi akan ta, ya kawo cikin Muwatta cewa sadaki ya halatta zai iya ƙasa ko ya daidai ko kuma ya sama, ba sadaki ba, khul'i, abinda ake bayarwa na khul'i ya halatta zai iya yin ƙasa da sadakin da aka bayar ko daidai da shi ko kuma sama da shi, gwargwado yadda ake yarjejeniya, ita ta amince shi ma ya aminta. To na ana nufi dai kada ku tirsasa mata a irin bayanin da muka gabatar a baya, ba a son su, kuma a shirya musu wani gada zare da sai an tilasta su sun fanshi kansu, shine wala ta'abuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Dan me yake nan da fahishatin mubayyina? Wasu malami suka ce a zahirin ta alfashan ne, sun zo da alfasha sun kasa daidaita, ko kuma ba ku da halan da za ku sake su ku auro su, to sai ku bujiro musu hul'is fanshi kansu ku kyale su. Wasu kuma suka ce a'a, nan dai kawai ana nufin su idan sun nema din ne, neman da suka yi na hul'i. Allah ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kuma ku yi zamantakewa da su da kyautatawa yadda shari'a ta tanadi. Fa in karihtumuhunna, in har kun kyamaci mata haka kawai babu dalili, fa asa an takrahu shay'a, ta iya yiwuwa ku ki wani abu, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, kuma sai Allah ta'ala ya sanya alheri mai yawa cikin abin. Malami suka ce ka iya kin mata, mutum ya iya kin matarsa, kuma wala Allah sai Allah ta'ala ya bashi kuma 'ya'ya masu nagarta, ya'yan kirki sai ta haifa masa ya'yan kirki da can shi ya kyare ta ya kita ya nuna kiyayya ya rabu da ita kuma ta bar masa ya'ya ta iya yiwa kuma da karshe sai ya'yan su zama su ne masu kulawa da shi ba ya'yan mowa ba ai ka san mowa da bora da ta tsuniya ana faɗa mowa da bora to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace la yafraku mu'minun mu'mina in kana minha khuluqa radiya minha akhar kada mutum mu'mini ya dinga kyaran yana nuna kiyayya a matarsa mu'mina a dalilin wani abu ta iya yiwa in har wani abu ta yi wanda shi bai so ba in ya duba wani ta gefen kuma sai ya ga akwai abubuwa da yawa wanda yake so tattare da ita na ɗabi'a to sai ya zamanto wanda yafi nauyi shi za a rinjaye ta hukunci a kai in salaha da kirkin da yafi nauyi to sai ya oba lukin ɗin wancan sai a yafe wancan ƙanana Allah ya dace da mu nan dai kaga shari'a ita ta ciza ta hula ta ba da dama mace ta huli to amma sai ake kashe ni a matar da za ta nemi huli babu dalili dan kawai tana son canja miji dan kawai ita ta ce ai an ba ta dama a shari'a za ta iya neman huli ta kai ƙara kotu shi ya ki karɓa ta kai ƙara kotu ta haɗa baki da masu kotu su tilasta shi ya huli ya amshi wani ɗan tokan haka da ba zai ishe shi auren wata amma ta kashe ni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ta nemi saki a wajen mijinta ba tare da wani dalili ba wanda shari'a ta karɓa mun ji hadisi yace fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne a gare ta jin kanshin aljanna kaga sai ai taka tsantsan an halatta mata yin hul'i amma kada ayi sai da dalili wanda yake la budda ba makawa yin hul'i shine kawai maslaha sannan shi ma miji dan an ce mace zai iya amsan kuɗi a wajenta muƙabilin rabuwa da ita kada ya ce zai amfani da wannan matsayin dama ce da zai cutar da ita dama baya santa yana ta yi jin nauyin babanta yake yi saboda babanta ya kyautata masa ya bambashi dukiya ya yi waye to yanzu baban ya rasu kuma ta gaji kuɗi to ya sake ta kawai ta tuhuma to sai shiro ya ce a shi ai kadarorin nan da ta samu baya shirya wata dabara yadda shi ma zai samu wani abu ya coge ka san yan duniya suna da yawa to shi ma an hana to matsala ta gaba dangane da hul'i din ne har ilau ba ne yace al khulqu fasakhun wa laysa talaqa sai kullama wannan fasali da wannan suna domin tun farko a ga shi matafiyar da zai tafi a kayinta malamai sun yi saɓani shin shi hul'i kan faskhun ne ba na ɓata aure ne ko ko talaki ne saki ne kawai rabuwa ce ko ko a matsayin saki yake mun gane ko ai talaki shine rabuwa shine rabuwa to mala yace al khul'u fasakhun wa laysa talaqa bata auren aka yi ba wai saki bane auren ne kawai aka bata shi ai dama shari'a akwai auren da zaka ga ake batawa saboda dalili kaza sai a bata saboda dalili kaza sai a bata shari'a ta bai dama akwai nau'o'in aure idan aka yi kulla su to akwai wanda dama bata shi ake yi shi ba matsayin saki ake cewa ba bata shi kawai ake aure ne wanda yake dama fasidi akwai auren da yake fasidi dama lalataccen aure ne yanzu mutumin da ya aure mata akan idda tana idda sai ya aure ta to dama daga an ji kawai ba a bukatan a ce ya sake ta kawai bata shi ake aure ne fasidi shi ma akwai jawabin hukuncin sa to nan ma yace al khul'u fasakhun wa laysa talaqa shi ma hul'i idan aka yi mace ta dau dukiya ta ba wa miji ta fanshi kanta to shikenan auren ne yanzu ya warware kawai ya baci ba wai saki bane bale yace idza ibtadatil mar'atu nafsaha wa faraqaha zawjuha kanat amlaku li nafsiha, idan mace ta fanshi kanta kuma mijinta ya rabu da ita, kanat amlaku li nafsiha, yanzu ita ce take ikon kanta. Abin da ake nufi da wannan, yanzu shi bai da daman yayi me, bai da daman ya komi. Amma lokacin da mutum ya saki matarsa, ma dama talaki ne raji'i, kamar yadda muka ji a baya, wanda za a iya komi na farko ne ko na biyu, mun ji duk ka'idoji dama na raji'a ko, to shi ne yake da iko yanzu a kanta, ko babanta ko ita kanta ba ta da iko a kanta, ba sai da izininta ba zai ce na mayar da ki. Amma daga zaran mutum ya amshi fansa ne a wajen matarsa, ta fanshi aurenta a wajensa, ta ba shi wani abu, ko mun kankantan abin yadda ya karɓa, to shi kenan, to yanzu ta fanshi kanta, ita take da iko, ba zai ce a na mai da ki ba, yanzu sai dai sabon aure, sabon sadaki. Wala haqqa lahu fi muraja'atiha illa bi ridaha, bashi da haqqi ya maida ta sai in ta yarda. Wala yu'tabaru hadha al-firaq talaqan, kuma wannan ba a daukan sa a matsayin saki. Wa in waqa'a bi lafzi talaqi, ko da ya wakana da lafzi irin na saki. Misali tace bana baka kaza ka sawwake mun, ai mun ce sawwakewa shi ma a lafazin Hausawa saki ne ko, kun ba ba kaza ka bani takadda ta, a sha'anin auren an faɗa an ba ta takadda, ai saki ne, ko ma lafazza masu kama da irin haka, kaga akan haka ta gina ko, zan baka naira kaza ko zan baka kaza ka sawwake mini, sai ce na yadda, sai ta ɗau kaza ɗin sai ta bashi. Yanzu ai wannan rabuwar ta faru da lafazi na me, da lafazi na saki, to ko da ta faru da lafazi na saki aka ce ba saki ba ne, wa inna ma huwa fasqun, an ɓata auren ne, babu auren, ba wai auren yana nan ba, a'a auren babu shi amma ba saki ba ne. Wa huwa fasqun lil aqdi, an ɓata kawai wannan ƙullawan ne da aka yi, li maslahatil mar'ati, saboda maslahar ita matan da ta nema kuma aka amince mata, muqabila maftadat bihi, wato a madadin abin da ta fanshi kanta da shi. To kamar yadda na ambata, wannan matsala ce wanda malamai suka rabu a kanta, wasu malamai sun ce fasqun ne, wasu kuma sun ce a talaki ne. Misali kamar Imam Shafi'i a cikin mazahib shine wanda yace fasqun ne, kuma an samu kamar su Dawus ibn Kaysan sun bi shi akan wannan fahimta daga cikin tabi'ai, an samu irin kamar su Mujahid su ma sun tafi akan haka. Ahmad ibn Hanbal abinda ya fi inganta a wajensa kamar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ambata, abinda aka ruwaito daga gare shi shine shi ma ya tafi akan haka, fasqun ne. To amma a cikin mazhabinsa, malaman mazhabinsa kamar misali a Ibn Qudama Al-Maqdisi cikin Al-Mughni, babban littafin Hanabila, tunda yana kawo fiqhul muqarana, ya ambaci riwaya guda biyu ne aka samu daga Ahmad ibn Hanbal, an ce fasqun ne daga gare shi, sannan kuma an ce talaqun ne ba'inun daga gare shi. To a cikin wanda suke al-muta'akhirun, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, duk su ma akan haka suka fa akkadawa akan cewa fasqun ne. To wannan su sun tafi akan cewa aure ne aka bata shi. Sannan akwai wanda suka ce talaqi ne ba'ini, Abu Hanifa bin Nu'man, Nu'man ibn Thabit, Imam Malik ibn Anas, ya ambata akan cewa talaqi ne ba'ini, shi abin da ya rawaito ma kenan cikin Muwatta fatawarsa, sannan kaman shi Imam Malik ya rawaito har ido cewa an ambata masa Sa'id ibn al-Musayyib da Muhammad ibn Shahab al-Zuhri suma akan wannan fatawa suka tafi alai halin dai akwai daga cikin waɗanda suke na farko akwai wanda cike daga cikin malaman baya waɗanda suka tafi wasu sun ce fasxun ne wasu kuma sun ce talaki ne wanda yake baki ne to menene bambanci a tsakanin wannan mas'ala ai dai rabuwar ce ko bambancin shine waɗanda suka ce fasxun batawa akai bai daga cikin abin da za a kirga saki nawa mutum yake da dama yayi kome saki biyu in yayi na uku ba za a ya kare to wanda suka ce fasxun ne kage shi baya daga cikin wannan jerin gwana amma wanda suka ce talaki ne ba'ini me suke nufi talaki ba'ini ma'ana talaki ne talaqun ne la raja'ata fihi wanda ba za a yi kome a cikin sa ba sai dai a sake sabon aure to ala ayi halin an dauke shi talaki ko da ba'ini ne to ai kage yana cikin jerin gwanan guda nawa guda uku shine bambanci to shi wannan muallafin littafin ya tafi akan waccan mazhaba ta farko ta su Imam Shafi'i da su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Al-Muta'akhirun yace qala Ibn al-Qayyim rahimahullah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa rahama yake ambatawa cikin Zadul Ma'ad wallazi yadullu ala annahu laysa bi talaq wato yana kawo dalili dan ya karfafu wannan matafiya abin da yake zamantowa dalili cewa shi khul'i ba a matsayin saki yake ba duda dai raba aure ne raba auren kuma da ba a raja'a a cikin sa to amma ba talaki bane yace abin da yake zama dalili akan haka annallahu subhanahu wataala rattaba ala talaki ba adad dukhuli alladhi lam yastawfi adadahu thalathata ahkam Allah madaukaki cikin alqur'ani ya jeranta wasu hukunce guda uku ya jeranta su a kayan saki sakin da aka yi shi ba adad dukhuli bayan an yi tare da mata an kusace ta dama shi ne yake daga cikin ka'idoji ko to Allah subhanahu wataala ya jeranta wasu hukunce guda uku a kayan sakin da aka yi shi bayan an yi dukhuli amma sakin da alladhi lam yastawfi adadahu wanda ba a gama cika adadin sakin ba adadin sakin shine nawa daya biyu na uku kenan in an yi daya an yi na biyu to akwai su hukunce da Allah subhanahu wataala ya jera guda uku akan wannan irin nau'in sakin yace kulluha duk waɗannan hukunce guda ukun muntafiyatun anil khul'i ba ɗaya a cikin su wanda ya hau kan khul'i ba ɗaya daga cikin su wanda za a iya zartas da shi akan khul'i ahaduha na ɗaya daga ciki anna zawja ahaqqu bi raj'ati fihi miji shine yafi cancanta yayi komen matarsa wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha kaga qur'ani ya bada dama kul ibaya ciki in ma an ce talaqi ba'ini ne to ai shi babu raja'a a cikin sa sannan nabiyu annahu mahsubun min al-thalathati فلا تحل بعد استيفاء الادد الا بعد زوج واصابه سكي wanda qur'ani ya kira shi a matsayin saki bayan miji yana da daman yayi kome hukunci na biyu da yake kansa shine annahu mahsubun min al-thalath ana kirga shi ne daga 1 2 3 in aka yi na uku to fala tahillu ba'da istifa'il adadi idan har adadi ukun nan ya cika matar ba ta halatta ga mijin illa ba'da zawjin sai ta yi wani auren wa isabatin kuma sai ya kusace ta ya dandana ta kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ambata hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa hatta tadhuqa usailatahu hatta yadhuqa usailataki wa tadhuqi usailatahu sanan hukunci na uku wanda Allah ta'ala ya ambata a kayan saki annal iddata fihi thalathatu qurun idda da ake masaki qur'i nawa ne qur'i uku ne wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurun qul i kuma ba haka ba shi idda saba qur'i uku ba ne zamu ji a gaba haila ɗaya ne yake so kaga waɗannan hukunce-hukunce da Allah ta'ala ya ɗora guda uku a kayan mai a kayan saki babu ɗaya wanda ya shafi hul'i to da haka yanzu hul'i ya zama saki ko bai zama saki ba ya ke la'akar da waɗannan wato dalilai mala yace wa qathabata bin nass wal ijma'i annahu la raja'ata fil khul'i kuma ya tabbata anassi kamar yadda muka ambata wal ijma'i da ijma'in malamai annahu la raja'ata fil khul'i cewa ba a yin komai a cikin hul'i misali hadithin da imamu malik ibn anas ya rawaito cikin muwatta ya rawaito daga ita matar da hul'in ya faru a kanta ruwayar malik akan matar da hul'in ya faru a kanta ne ita imra'atu thabit ibn qais ana ce da ita habibatu bintu sahlin al-ansariya ita ce take kawo a ruwayar da malik ya kawo rahimahullah yayin da ta zo ne bayan sallan asubahi sai ta tsaya a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito sallah asuba sai gama ta atse sai yace man hadha wace ce sai ta ce habibatu bintu sahlin imra'atu thabit ta ambanta identifying kansa annabi ce ma biki menene lamaranki sai ta ce ya rasulullahi la ana wala thabitu bani ba thabit me ya faru sai ta faɗa abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aika aka kira thabit sai ce to ga wannan matarka habibatu bintu sahlin al-ansari ta zo ta faɗi masha Allah laha an taqula ta faɗa abinda Allah ya nufa ta faɗa a lokacin sai ta sake nana ta irin abinda ta faɗa a gaban mijin nata yace ta bata son sa to lafazin da ta ambata anan a ruwayi Imam Malik sai ta ce kullu ma a'atani indi du abinda thabit ya bani a matsayin sadaqi yana waje na ba wani wanda na taba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudh minha a wannan ruwaya ai can cewa ce khudh al hadiqata ko wa talliqaha tatliqa a wata ruwaya to a wannan ruwaya ta malik sai ce khudh minha amshi daga wajenta fa akhadhat minha wato fa akhadha minha sai abin nan fa akhadhat minha wa jalasa fa akhadha minha wa jalasat fi bayti ahliha haka lafazin yazo sai amshi wannan fa akhadha minha sai amsha sa a wajenta sai aka ce wa jalasat fi bayti ahliha sai ta tafi gidansu ta je ta zauna a can mun gane ta tafi gidansu kawai ta je ta zauna a can kaga tunda ta tafi gidansu babu raja'a don wanda aka sake ta cewa aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah amma ita wannan annabi ya mata umarni ce ta tafi gidansu ta je ta zauna saboda dama babu raja'a shi yasa nan malai ce wa qathabata bin nass wal ijma'i annahu la raja'ata fil khul'i wannan kuma dama ijma'in malamai ma baki ɗayan su ba sabani sun ce babu raja'a cikin khul'i dan an yi shi ko da waɗanda suka ce talaki ba'inin ne su ma babu raja'a a cikin sa. Wa thabata bis sunna aqwalis sahabati anna al'iddata fi haidatin wahida, kuma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata, haka nan ya tabbata a maganganun sahabbai cewa idda wadda ake yi bayan an yi hulɗi haila ce guda ɗaya, haidatun wahida, kaga ba salatatu quru da aka faɗa a wadda aka saka ba, haila ɗaya ne. Wannan ya tabbata cikin wani riwaya da Imam Tirmidhi ya kawo. Ita wannan baiwar Allah lokacin da ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya aka ce faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama iddataha haidatan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya iddanta a matsayin haila guda ɗaya da za ta yi. Hadithin wanda Imam Tirmidhi Abu Isa ya rawaito, kuma ya ce hadithi ne wanda yake sahih, amma kuma hadithin da bai kai matsayin sahih ba a tahqiqin da abin nan Imam Shawkani a cikin Nailul Awtar shi ya nuna cewa hadithin bai kai haddi sahih ba amma hasan ne. Alayhi halin hadithi hasan shi ma mai kyau ne ana aiki da shi. To kaga wannan ya nuna kenan ashe ita wadda ta yi hul'i iddata ta saba da wadda take sakakka, domin wacce take sakakka ai an ambata mana yadda iddata take ko, wadda aka sake ta saki wanda yake a an kusace ta kafin ai saki mafada, wadda dama an yi dukuli da ita, za mu ji categories na nau'o'in ita kanta iddar ba wai duk bai ɗaya ba ne, su ma sun bambanta. Allah ya samu dace. To kaga waɗannan malam ya ce wa thabata bin nasi jawazuhu ba'da talqatayn wa wuqu'i thalithatin ba'dahu, wannan duk ya nakalto maganar da ibn al-qayyim al-jawziyya ne yake ambatawa, kuma yace sannan halaccinsa halaccin yin hul'i ya tabbata a nassance ba'da talqatayni bayan an yi saki guda biyu, wa wuqu'i thalithatin ba'dahu, kuma sannan a samu saki na uku a bayansa, wato an yi saki na ɗaya an yi raja'a, an yi saki na biyu an yi raja'a, to za a iya yin hul'i shi ba na uku ba ne. Kuma idan har aka sake yin wani aure tunda shi ba a raja'a, idan aka sake yin wani aure to kuma ya halatta za a iya yin saki na nawa, saki a gabansa shi ne na uku. Mun gane? To ga dalili yace wa hadha zahirun jiddan fi kaunihi laysa bi talaqi, wannan bayani ne karara da yake nuna cewa shi hul'i ba saki bane, bata aure ne. Fa innahu subhanahu qala, domin Allah madaukaki yace at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, shi saki sau biyu ne ake iya yin sa, ko dai bayan an yi na biyun a rike ta yadda shari'a ta tanadi, ko kuma a rabu da ita da kyautatawa. Wala yahillu lakum, baya halatta a gare ku bayan nan an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah, ku ce za ku kwace wani abu a wajen su sai dai in kuna tsoron ba za su tsaida hukuncin Allah ba, shine ai hulli kenan. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi, idan har kuka ji tsoron ba za su iya tsaida hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ba, to babu laifi tsakanin miji da mata su yi rabuwa fi maftadabi, cikin abin da ta fanshi kanta da shi. Yanzu magana nawa aka jera? Ba kwa tare da ni ne? Magana nawa aka jera nan? Magana biyu ne, hukunci. Hukunci biyu aka faɗa. An ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, an yi saki na ɗaya yana da daman ya mayar, an yi saki na biyu yana da daman ya mayar, to bayan an yi na biyun nan ko dai ya ci gaba da rike ta ne da kyautatawa, ko kuma ya rabu da ita kawai ta tafi, ba hukunci na farko ba kenan aka jera? An nuna saki guda nawa, wanda za a iya yin mai a ciki, wanda za a iya yin komai.
to sai aka bujiro kuma da magana a gaba cikin aya ɗaya maganar ita kuma akan hul'i wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha kage sai ake magana akan hul'i ko sannan tukunna sai a gaba sai Allah ta'ala kuma sai yace fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra sannan sai aka kawo cewa in fa kuma ya sake sakinta wanda sakin yanzu an ambaci saki guda biyu kuma aka ambaci hul'i kuma sai aka sake cewa in ya sake sakinta to kenan yanzu hul'i ya zama saki inda ya shi saki ne ai da shi ne na uku mun gane bayanin Ibn Qayyim al-Jawziyya ko dalili ne mai karfi to wannan shine abin da ake la'akari da shi ko da Sheikh Al-Utsaimin cikin Sharh Al-Mumti' abin da ya tawwalawa a bayani kenan wa hadha malai yace wannan ji Ibn Qayyim wa in lam yahtasab bil mutallaqati tatliqatayn ko da be keɓantar wa illam yahtassa bil mutallaqati tatliqatayn ko da ita wadda aka saka ba a keɓantar da ita da saki biyu kawai ba fa innahu yatanawaluha domin yana jibintarta wa gairaha da watanta ma'ana shi batu na hul'i ko da be keɓanta ga wadda aka sake ta ita saki biyu sau biyu ita kadai ba domin yana jibintanta kuma yana jibintan wadda koda saki ɗaya ne ma aka mata za ta iya yin hul'i wala yajuzu an ya'uda dhamiru ila man lam yuzkar to lamirin baya halatta ya koma zuwa ga wanda ba ambata shine saki na uku kenan wa yuqla minhu al-mazkur kuma a wofantar da wanda aka ambata dan haka yanzu lamirin nan ya koma ne zuwa ga shi hul'i bal imma an yahtassa bisabiki aw yatanawalahu wa ghayruhu ko ne ake bantar da shi ga wanda ya riga ya shi ne saki daya da na biyu ko kuma ajibintar da shi ga wanansa thumma qala sannan sai Allah ya ce fa in talaqaha to bayan haka kuma idan har ya kuma sakin ta fala tahillu lahu min ba'du to ba ta halatta kuma yanzu bayan ya sake ta ya kuma maida ta ko ya saki auranta hatta tankiha zawjan ghayra mala yace wa hadha yatanawalu man ullikat ba'da fidyatin wa talqatayn qat'an wannan kenan ya jibinci wanda aka sake ta ne bayan ta fanshi kanta kuma dama bayan an mata saki daya an mata na biyu la'anna hiya al-mazkuratu domin ita ce wanda aka ambata fala budda min dukhuliha tahta al-lafzi da aka ba makawa dole ta fada karkashin lafazin ita ake magana akan ta da aka ce talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan mata dai ake magana wanda aka sake ta na daya aka sake ta na biyu sai aka ce to ga ka'idar rayta za a mu'amalance ta ko dai ruko da kyautatawa ko a rabu da ita amma in kuka ji tsoran fa in khiftum da tsallake kenan amma in kuka ji tsoran kuma bayan ya maida ta karo na biyan ba za a iya tsaida haƙoƙin Allah ba to babu laifi a rabu a sake rabuwa cikin amma ba saki ba cikin abin da za ta yi fansa sannan a ƙarshe sai aka ce idan kuma kuka sake sakinta karo na gaba kenan kaga kenan wannan yadda siyaƙin ya zo ya nuna cewa hul'i ba mai ba saki ba ne bane ya ce Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai cika ce da cewa wa haka za fahima turjuman al-Qur'an haka nan ne Abdullahi dan Abbas ya fahimta domin asali wannan bayanin su ma daga Abdullahi dan Abbas suka yi dogaro ga matafiyarsa haka nan turjuman al-Qur'an ya fahimta alladhi da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi da'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyallimahu Allahu ta'wila wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a Allah ka fahimtar da shi fassarar Qur'ani وهي دعوه مستجابه بلا شك ابن القيم yace mun kusan addu'a ce karbabbiya babu kokonto ko to wannan shine fahimtar da Abdullahi dan Abbas ya mu wannan siyakin ayoyin shi yasa ka sai yace wato shaykhul ifasq ne la talaqo wa idha kanat ahkam al fidyati ghayr ahkam al talaq to ko idan har ya kasance hukunce hukunce na fansa sun bambanta da hukunce hukunce na saki dalla ala annaha min ghayr jinsi wannan dalili ne da yake nuna cewa shi khul'i ba jinsin saki bane fa hadha muqtada an-nassi wannan shine abin da nassi ya hukuntar wal qiyasi shine abin da qiyasi wa aqwalus sahaba da maganganun sahabbai ma ya tabbata kaga ta janibi biyun nan ta gefen yadda siyakin yazo a cikin qur'ani yadda Abdullahi dan Abbas ya fahimta da kuma wancan mukaranar da aka yi hukunce hukuncen da Allah ya dora akan saki guda uku wanda ba daya a cikin su wanda hul'i ya shafe shi na hul'i daban ne nan da aka ce miji yana da ikon ya maida matarsa to hul'i kuma mata ita take da iko da aka ce mijin da ya saki matarsa to sakin nan fa daya da na biyu ne in ko yayi na uku to bata halatta ba to kaga shi kuma saki ba abin hul'i shi ba haka yake ba sannan na uku idan an saki mata al madkhulu biha thalathatu quru'in ne in banda wanda kuma qur'ani ya istithna'i saboda wani yanayin su daban to kaga shi kuma haidatun ne kaga tanan ta abin da aka daura na hukuncin su ya bambanta ta yadda siyakin jerin gwanan yazo a cikin alqur'ani nan ma ya fayyace karara cewa shi ba jinsin saki bane wallahu a'lam kenan wannan bayani muhimmancin sa shine kamar yadda na ambata a farko idan an dauke shi a matsayin saki ne to kenan lokacin da mutum ya saki matarsa na farko yayi raja'a ya saka na biyu yayi raja'a karo na uku kuma sai tayi hul'i ta fanshi kanta to kenan yanzu ba ta halatta a gare shi har sai tayi wani auran kuma ingantacce idan kuma an dauke shi a matsayin fashun ne to idan mutum ya saki matarsa saki na farko yayi kome yayi na biyu yayi kome a karo na uku sai ta fanshi kanta kuma sai aka zo aka sake daidaitawa ta koma kuma sai aka rabu to yana da damar yanzu ya mata kome wannan shine chance din sa na uku wanda kuma idan an rabu shine hatta tankiha zaujan gairahu Allah ya datar da mu fasali na gaba malai ce al-iddatu ko ince babi na gaba ko shine zai magana akan idda idan mutum ya saki matarsa ko kuma duk lokacin da aka samu rabuwa dai kawai lokacin da aka sai rabuwa kowace ne rabuwa ce a dalilin mutuwa ne a dalilin kome ne a aminan a dalilin hul'i ne yake so in ce dalilin mutuwa ne dalilin hul'i ne dalilin saki ne to a kowane irin yanayi ne dalilin rabawa ne wanda alƙali zai yi hukunci zai yi misali sau kama ce imra'atul mafqud matar da mijinta ya bace ba san ina yake ba har aka kai muddar da aka raba to dai dole sai an yi idda idda ce take iya bambanta tsakanin wannan da waccan malai ce ta'arifuha abinda ake nufi da idda al'iddatu ma'khudhatun min al'adad wal ihsa an ishtikakin ta daga al'adad wato kama a ce adad ko idad adadi kenan wal ihsa da kuma kididdigewa lissafawa ai ma tuhsihi al mar'atu abinda mace take kididdigewa take kiyayewa wa ta'udduhu kuma take kirga shi min al ayami na kwanakin da za ta zauna bayan rabuwa wal aqra'i da kuma qur'in da zata gani wa hiya shine ismun limuddatin tatarabbasu biha almar'atu an at-tazwiji ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha suna ne da ake ambatawa ga zangon da mace take zama tayi dako tayi jinkirin kanta ani tazwiji gabarin yin aure zangon da mace za ta zauna tayi jinkirin dako kafin ta aure ba'ada wafati zawjiha bayan mijinta ya rasu aw firaqihi laha ko kuma lokacin da mijin ya rabu da ita imma bil wiladati ko dai wata kila wannan zangon ya zamanto a dalilin haihuwa ne zai kare aw bil aqra'i ko kuma qur'i ne aw al ashhur ko kuma watanni wannan shine abin da ake kiyaye wato idda tana faduwa ne karkashin waɗannan abubuwa guda uku ko dai in mace mai ciki ne haihuwa ko kuma wacce take mai al'ada ne qur'inta ko kuma wadda bata al'ada watanni to wannan shine mudda ko kuma abubuwan da idda take bujirowa akan su mala yace anwa'uha nau'o'inta wa man mata anha zawjuha duk wanda mijinta ya rasu ya batta fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun iddatta wata hudu ne da kwana goma wata hudu da kwana goma in dai mijinta ya mutu wata hudu ne da kwana goma tana ya ba ku yanga ba yanzu kuma samun ku yanga ma yana wahala ko wata hudu ne da kwana goma ita ba qur'i ake la'akari da shi ba zango ne aka yanka mata kawai da za ta zauna yanzu kaga mata suna kokarin daina yin wannan hukuncin wannan zama saboda duniyanci da zamananci sai ka je wai mace ta bugo maka waya ko ta aiko a zo a tambaye ka yanzu to rasuwar mijinta kwana 40 kuma dama tana zuwa aiki za ta iya fita ta je ta wajen aikin ka ji haka wannan iya shege sun kaga wa kansu wai kwana 40 wata hudu da kwana 10 Qur'ani yace arba'atu ashhurin wa ashra ban mantawa shekarun baya ina zaune a nan majalisin da jimawa ina ganin can ya kai shekara 15 watakila ko kusan haka an taba zuwa nan wajen muna karatu ba mun taba wannan littafi muke karantawa lokacin muna karatu sai wani ya mun tambaya sai fara tambaya sai in cika ta masa da wanda ya fara tambaya yace malam mace ne mijinta ya rasu kuma dama an ta biya kudin aikin hajji sai ce dakata sai in karasa masa tambayar saboda bai san cewa dama an riga mun tambayar hatta kusurwa biyu mutum ya zo ya same ni kuma an rubuto mun takarda wasiƙa kuma din na bada ansa kuma sannan aka sake dawowa ba a san cewa ni din aka tambaya ba kuma an sake tambaya nace zama za ta yi aikin hajji bai kamata ba sai baki in ta je ta saba wa Allah nace wanda yace ta je aikin hajjin shine yace mata ta zauna shi wannan yana da lokaci wancan kuma kuntatacce ne kuma Allah cikin ikon sai ta je aikin hajji da gaske ta je aikin hajji an faɗa min ta je aikin hajji to yanzu kuma ga ba ma wannan ba yanzu mai da shi ma kwana 40 to billahi da saba wa Allah suke yi kuma duk wanda ta yaka ta saba ma Allah kuma tana cikin fushin ubangijinta ta ki ta yi abinda Allah ta'ala yace ta yi na ibada ta fifita wani abu daban zama suke yi a gida ومن مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر ود مجنت يموت يبت إدت شين تكبا وتهدني دكوانا قوما دخل بها أو أم لم يدخل نم بابا بنشي ya yi dukuli da ita ko bai dukuli da ita ba da kaulihi ta'ala saboda Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra wadanda suka mutu a cikin ku suka bar mata to matan za su yi jiran dako tsara kansu arba'ata ashhur wa ashra wata hudu da kwana goma shi ake cin shi al-ihdad akwai nau'in yadda ake yin sa idda ce wanda take dauke da hukunci na al-ihdad al-ihdad shine hukunci hukuncin da ake tsarewa yayin da ita take wannan iddar ita akwai ƙari akai to dole ne sai ta yi wannan illa an takuna al-madkhul biha hamilan sai dai idan wadda aka mutu aka batta kuma dama mijin ya kusace ta ta dau ciki fa'iddatuha bi wad'il hamli ita iddata daga ta haife shi kenan idan sabon ciki ne wata daya sai mijin ya rasu to yanzu ta jira har sai ta haife wata takwas in kuma dama cikin wata tara ne sai mijin ya rasu dama ya cika wata tara da kwana goma da kwana goma ranan dama tana jin murda faya ta fashe sai miji ya rasu miji ya rasu ana cilla kuka ta can nan kuma shikenan nakuda sai ta tashi sai ta haifi danta ta fita ta gaba ta gama iddarta wasu ma ba su ji labarin mutuwa ba to shine nan malai yace illa an takuna al-madkhul biha hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli haihuwa kawai shine qala ta'ala Allah yace wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlakunna ma'abuta cukkuna su kam ajalunsu muddasu zangon da za su yi na takaba an yad'ana hamlakunna shine su haife cikinsu haka nan wanda aka sake ta ma wanda aka sake ta ma haka nan wannan take a yanzu nan miji yace ya saki matarsa a fusace ya tashi ya dau buta ya shiga ban daki ko ya fita waje can ya huce ya ce kai matan nan garo dai mai da ta da yazo sai ganta da da ai ta gama ta gaba walatul hamali ajaluhunna an yad'ana hamlahu da wanda aka saka da wanda take an mutu an batta dunan ba bambanci saukewa cikin shine kawai wa anil miswar bin mahramata arwayto daga miswar ibnu mahrama anna subai'atal aslamiyya nufisat ba'da wafati zawjiha bi layalin wata mata cikin sahabbai ana ce da ita subai'a al aslamiyya nufisat ta haihu ba'da wafati zawjiha bayan rasuwar mijinta bi layalin da yan kwanaki kadan faja'ati annabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasta'adhanatku ta nemi izinin annabi an tankiha tana so ta yi aure fa adina laha sai annabi ya mata izini fa naka har sai ta yi aure yan kwanaki ne yan kwanaki ne da mutuwar mijinta sai ta haihu sai ta je wajen annabi tace tana so ta yi aure sai annabi ya mata izini kanta je ta yi aure saboda ta gama idda ba za a hana ta ba tana so ta kila wanda zai riƙa kulawa da ita ba za ta iya zama ita ɗaya ba ba wai dan ko san saboda bukata ba saboda ta samu wanda zai dinga kulawa da ita Allah ya samu dace lokaci yayi ko to sai mu tsaya ba mu gama nau'o'in su abin nan ba in Allah ta'ala ya kai mu wani mako ma ji sauran nau'o'in bi iznillahi abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muke fuskuro kuma Allah ya yafi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum